Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano don jin ta bakinsa irin tasirin da lockdown yayi akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuffuka. To bari yanzu mun leka jihar Kano a Najeriya.
Shi wannan lockdown wani irin tasiri yayi game da ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma aikata manyan laifuka?
To Alhaji Mahmud, dangane da binciken da muka yi, zan iya ce maka ya karu ya ragu. Dalilin da yasa ce maka ya karu ya ragu, bari in yi dalla dalla yanda za a fahimce ni. Wato in ka kula abin da yasa muke cewa ya karu, yanayin sababbin masu shaye-shaye ko ko waɗanda da suna yi suka daina saboda activities din su sun an yi engaging din su da wasu sana'o'i.
Ma'ana da ba su da aikin yi, suna shaye-shaye sun samu aiki,
yanzu sun samu aikin yi
a baya.
Saboda wannan lockdown da aka yi zaman gida, to sun dawo kuma sun zama dormant. It means ba su da aikin yi, ba sa yin komai, a zaune a gida. To sai suka yi kokarin su koma wannan tsohuwar ɗabi'a ta su da suke yi. Abinda yasa kuma nace maka ya ragu shine inda muka gane raguwar cewa saboda wannan lockdown da aka yi, inda ake shigowa tunda yawancin kayan shaye-shayen shigo da shi ake, ba anan ake yin sa ba. Da hanyoyin da ake bi ake shigo da shi saboda lockdown,
wai daga kasashen waje ko kwa?
Eh, to waɗansu daga kasashen waje, wasu kuma daga nan kasashen kudu ake shigo da su.
Yankin kudancin Najeriya
ake shigo da su. To hanyoyin da ake bi ake shigo da su saboda an hana interstate zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha, kuma an zo an sake restricting a jihar ma, an sake sa lockdown wanda zai hana da zirga-zirga tsakanin wannan unguwa zuwa wannan unguwa. Saboda haka an samu ƙarancin cin shigo da kayan sosai, fiye da kashi 95
kayan mayan.
Fiye da kashi 95 cikin 100 ba a samun dama a shigo da su. Waɗanda ake samun dama ake shigo da su ta barauniyar hanya, wato a cikin kashi 100 kashi 15 ne yake samun dama ake samun sa. Saboda haka kayan mayan sun yi karanci, kuma na karancin sa sai ya saka kuma yayi tsada sosai, sai zamana cewa ba kowa ne ma yake iya siyan abinda da kake siyan sa kuɗi kaɗan, yanzu ya ninka ya sake ninkawa. Saboda ka baka da dama,
ga karancin kuɗi,
gashi babu hanyar samun kuɗi. Na ɗaya kenan, sai ya zamana cewa sai suka shigo da wata dabara masu shaye-shayen cewa irin waɗannan da ake shigowa ake siya, sai suka daina amfani da su, sai suka dinga amfani da haɗin gida. Saboda ba ma su mu faɗi ga abin da ake yi da shi, yasa ba ma faɗa haɗin. In muka ce haɗin gida, ya kamata jama'a su fahimce mu haɗin gida. To shi kuma haɗin gida, ba kowane mai shaye-shaye ne yake iya yin shaye-shayen na haɗin gida ba, saboda kansa ba zai ɗauki wannan abin na haɗin gida ba, sai ƙwararru waɗanda suka daɗe a cikin harkar su suke iya yin wannan mu'amala da haɗin gida. To saboda babu an samu ƙarancin kayan shaye-shayen, shi yasa waɗannan dole suka haƙura,
tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba.
Shi yasa nace maka ya ragu ta nan ɓangaren, ya ƙaru ta nan ɓangaren.
To tunda kun ce ku masana kuna ta faɗa cewa shi wannan mu'amala da miyagun kwayoyi ko kayan shaye-shaye yana da alaka ta kud da aikata laifuffuka a cikin al'umma, to shi kuma lockdown wani tasiri yayi? Tunda yanzu ka ga mana cewa an yi lockdown ya sa an samu karancin samar da waɗannan kayayyakin maye a tsakanin al'umma, to shi lockdown wani tasiri yayi wajen aikata miyagun ayyuka?
Wato shi lockdown tasirin da yayi wajen aikata miyagu, duk lokacin da mutum ya zauna a gida ba shi da abin da yake yi, to mugwayen tunani suna zuwa, tunani mai kyau yana zuwa masa, sai kuma gurɓatattun tunani suke zuwa masa, saboda babu inda zai je, sai ya fara kuma babu inda hanyar da zai biya samu kuɗi, sai ya fara tunanin to wani lai abu zai yi mafi sauki, very simple, ya samu koda kuɗin da zai samu ya kashe ne. To a garin wannan neman kuɗin, sai ya fito da wasu ideoyi, wasu fasaha wacce zai dinga samun kuɗin ta wannan. Kamar misali, bari mu baka misali, a aiki yaro su fara fitowa da sassafe. Idan aka aiki yaro da safe je siyo biredi ko a kanti ko madara ko wani abu lokacin, za ka ga a lokacin suke tare shi suna kwace abu. Lokacin
ne kuɗin
da aka aike shi ya je siyo na ɗaya kenan. Lokacin ne kuma suka fito da wani abu wanda ake cewa mutum zai taho in ya ganka ka taho da abun hawa, wato ɗan kafaman ne. In ka fito da abun hawa, mutum zai jingina abun hawanka da gangan ya haɗi ya dinga ƙara. Idan kai kuma ka zo fitowa daga mota don ka tausaya mar ko ka ga abin da ya faru, kai mutane za su taho, abokanansa duk tim ɗinsa ɗaya za su taho. Su za wasu za su yi wajen motarka abin da ka ajiye su lalibe su kwashe saboda hankalinka ya yi can wajen.
Can wajen wanda ka ture.
Wani yaron wanda ka ture ɗin. Abun ma da kake da shi a aljihunka da wani abu shi ma nan za ka nema ka ga babu.
To jama'a, a nan za mu dakata a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, ni Binta S. Yaro da na hada shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.